qui allait quand même se démarquer et qui allait parler.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da yamma, da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa cikin shirinmu na daren yau Laraba 24 ga watan Yuli shekarar 2024. A bangaren rahotanni za ku ji cewa yayin da ake cika shekara guda da juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar da yake fadda zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaba wato Muhammad Bazoum, 'yan ƙasar sun fara waiwaye a kan al'amuran da ko kuma fuskar da gwamnatin ƙasar ta fuska ke kallo. Muna kuma tafe da wani rahoton da ke cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta dakatar da shugaban hukumar kula da man fetur ta Najeriya har sai an kammala binciken zarge-zargen da ake yi wa abin da suka kira kalamai marasa daɗi da za su iya kashewa ƙasar kasuwa da shugaban hukumar ya yi kan matatan man fetur ɗin Dangote.
Wanda za mu binkita sun kai guda 30, to amma saboda wasu abubuwa da suke tasowa sati ɗaya biyu yanzu.
Sai a kasance da mu domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni. Muna kuma tafa da shirin wato zama da fatan za a gafarce ni. Yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya tare da Ibrahim Garba.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya ga labaran. Daruruwan magoya bayan Palestinawa masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da yaƙi sun yi cinkus daura da harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka na Capitol a yau dinnan Laraba, don nuna rashin amincewarsu da yaƙin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gaza, da kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu gabanin jawabin da ya yi ɗazu a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ɗin. Wasu daga cikin masu zanga-zangar sun riƙe kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da ke cewa a kama Netanyahu da kuma a kawo ƙarshen duk wani tallafin Amurka ga Isra'ila. An kafa shingaye sosai a kewayen ginin Majalisar na Capitol, girke wasu jami'an tsaro da dama da aka yi kwana guda bayan wani zaman dirshen da magoya bayan Falasɗinu suka yi a harabar wani gidan majalisar ya kai ga kama wasu masu zanga-zangar. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojin Isra'ila yau Laraba ta ce sojojinta sun kaddamar da wasu hare-hare ta ƙasa da kuma ta sama a birnin Khan Yunis na bizirin Gaza. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana da damuwa kan fararen hula da ke yankin, inda cibiyar ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewa zuwa jiya Talata dai Falasɗinawa kimanin 150 ne suka gudu daga Khan Yunis biyo bayan zango na biyu na umarnin da Isra'ila ta bayar na atashi. Stefani Dijarik, mai magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, ya gaya ma manema labarai jiya Talata cewa babu isasshiyar tazara tsakanin lokacin da Isra'ila ta bayar da umarnin a tashi da kuma lokacin da ta fara tsananta kai hare-hare a wuraren. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya gana yau Laraba da takwaran aikinsa na China Wang Yi a birnin hada-hadar kasuwanci na Guangzhou. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Mao Ning ya ce Kuleba da Wang sun amince cewa ci gaba da tattaunawa dole ne muddin ana so a kawo ƙarshen mamayar Ukraine da aka kwashe shekaru wajen biyu da rabi ana yi. Mao ya ce ko da yake ba a samu bayyananan yanayi ba, China na mai goyon bayan abin da ya kira duk wata hoɓɓasar da za ta kai ga zaman lafiya, kuma tana mai niyyar abin da ya kira ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen cin matsagai ta wuta da kuma kawo koko komawa kan teburin shawara. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani jirgin sama ya fadi yau Laraba jim kadan da tashinsa daga Kathmandu babban birnin kasar Nepal, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 18 tare kuma da raunata matukin jirgin wanda shi kadai ya rayu. Babban jami'in 'yan sanda Basanda Rajouri ya ce hukumomi sun zakulo dukkanin gawarwaki 18 din. Mutumin wato matukin jirgin ya samu rauni a ido, amma rayuwarsa ba ta cikin hadari, a cewar wani likita a asibitin koyarwa na Kathmandu. Likitan ya yi magana bisa sharadin saka sunansa saboda bai da hurumin magana kan al'amarin.
Madalla Ibrahim Garba kenan aka saurari labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tomas Saru, kafin mu je ga rahoton mu na farko, muna sanar da ku cewa gaba kadan a cikin shirin zamu bude muku wato waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku dangane da wannan takaddama tsakanin matatar manta Dangote da gwamnatin Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda wakilinmu da ke can Suleiman Muni Barma ya shaida mana cewa yayin da ake cika shekara guda cire da mulkin soja a kasar ta Niger bayan juyin mulkin da suka yi da ya kifar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum, yan kasar ta Niger sun fara bita game da sabuwar tafiyar da hukumomin mulkin sojan kasar suka karkata a kanta a fannin diplomasiya, wacce ta allaka akan raba gari, wato raba gari da kasashen yammaci, domin inda ta juya ga takwarorinsu na gabashin duniya. Kada in ja ku da nisa ga Suleiman Muni Barma da rahoton da ya aiko mana.
Kusan ana iya cewa fannin diplomasiya na daga cikin fannonin da dambarwar juyin mulkin 26 ga watan Yuli ta yi wa tarnaƙi. Kasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa irin su EU da Majalisar Ɗinkin Duniya, waɗanda a bisa nasu manufofin ba su lamunci a ƙwaci mulki da ƙarfin bindiga ba, sun yi ta matsin lamba kan sojojin CNSP su mayar da hanɓararren shugaban ƙasa kan muƙaminsa, abinda sabbin hukumomin na Niger suka ce ba za ta saɓa ba. Hasali ma sun ce irin wannan matsayi na kasashen Faransa da Amurka da ƙawayensu tamkar katsalandan ne a harkokin wata ƙasa mai cin gashin kanta, mafarin katsewar wayoyi da dama a tsakanin ɓangarorin biyu. Jigo a ƙungiyar MPCR Ibrahim Namewa na mai nuna gamsuwa da abin da ya kira sabon salo.
Lalle alhamdulillah, yawanci duka waɗanda ma suka ce sun tahin dukan suna ga dawowa. Kenan mu a wajenmu abun alfahari na yau, Niger ta zamanto budurwa kyaukyawa wadda kowa yana ganin shawalta.
A ƙarƙashin abinda suka kira sabuwar tafiyar ƙasa, mahukuntan Niger sun ƙarfafa hulɗa da ƙasashen Rasha, Turkiya da Iran, waɗanda tun fil azal ba sa ga maciji da na yammacin duniya. A ci gaban wannan tankiyar diflomasiya, an kori sojojin Faransa har ma da jakadan ƙasar, kafin daga bisani a buƙaci Amurka ta kwashe dakarun da ta girke arewacin ƙasa da sunan yaƙi da ta'addanci. A ra'ayin shugaban ƙungiyar farar hula ta Mojen Siraji Isa, an fuskanci koma baya a fannin diflomasiya.
Tun da soja wannan suka zo, ba diflomasiya ne ake ba, a'a wani abu ne aka shiga na wanda hakika babu wanda zai iya fassara shi. Saboda a diplomasiya ba a ɓace-ɓace da zage-zage da nuna an isa, da nuna za a iya azamna karan kai kaɗai.
Kusancin da aka fara samu a tsakaninta da Niger ya sa Rasha aiko da dakaru masu aikin horo, haɗe da kayan aikin da aka ayyana cewa ta bayar ne a matsayin gudunmuwar yaƙi da 'yan ta'addan Sahel. Koya masana ke kallon wannan mataki? Mustapha Abdullahi ƙwararre ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa.
Dama shi harkar diplomasiya tana canza salo tsakanin wani gwamnati zuwa wani gwamnati. Gani na kawo alaba da wani mai gida ne, an koma da wajen wani mai gida. Ita harkar diplomasiya abu ce wanda ya kamata kowace ƙasa ta samu nata rabo. Yau ina iya zama abokinka, gobe in zama makiyinka, domin kawai abin da muke nema da ni da kai baya da hujja a yanzu.
Mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulrahman Alkasum na danganta wannan kawance da yunkurin warware matsalolin tsaro.
Magana ce ta yaki da ta'addanci ba shahi magana ta ci gaban kasashe ba, irin na ilimi, kiwon lafiya da sauransu, wanda su kuma ba su riga suka bayyana karara ba. basa shin za a ci gaba da wa'ancin abokan hulɗar ko kuma wannan sabon abokan hulɗar kuma su ne za a alaka da su basa wa'annan bangaren.
Domin tilastawa sojoji janyewa daga fagen siyasa, kungiyar sai dawo ta kakaba wa Nijar jerin takunkumai tare da ba su wa'adin mako guda su mayar wa Muhammad Bazoum kujerarsa ko kuma ta yi amfani da karfin soja. Wannan mataki ya harzuka hukumomin CNSP da ma al'ummar Nijar. An shafe watanni kusan 6 ana kai ruwa rana kafin a ƙarshen watan Janairun 2024 Nijar da Mali da Burkina Faso su ba da sanarwar ficewa daga kungiyar da suke zargi da zama yar amshin shatan Faransa.
Zaman mu ne na mamba na wata kungiyar shine zai sa ta dauki matakai ko ta zo ta ce za ta yi mana yaki, sai suka ce to da ƙasar Nijar da ƙasar Burkina Faso da ƙasar Mali sun hita cikin ECOWAS.
Kasashen uku waɗanda ke ƙarƙashin mulkin soja da tuni suka kafa ƙungiyar IOS sun yi watsi da dukkan wani ta yin mayar da su sahun dangi, duk da cewa ƙungiyar ta janye takunkumin da ta kakaba suna masu cewa bakin alƙalami ya riga ya bushe.
A wancan lokaci Mali da Burkina suna cikin rashin tsaro wanda Niger ta kare kanta kuma har ma ta kare bangare na Mali da na Burkina. Wani wayo ne wa'annan sojawa na Mali da na Burkina suka wa Niger?
Shugaban Najeriya da na Benin da na Cote d'Ivoire sun fuskanci suka daga wajen jama'a saboda zargin su da yin gaba-gaba wajen kushe juyin mulkin da aka yi a Niger. Lamarin da ya sa a yanzu haka iyakar kasar da Benin ke rufe. To amma idan aka yi la'akari da yadda 'yan ta'adda ke yada ayyukansu a yankin Afirka ta yamma, dole ne IOS da sai dawo su kalli juna da idan rahama.
In ka dauki kamar ita jamhuriyar Niger, ai kaga akwai barazana tsaro da ke hitowa daga arewa maso gabas ta Najeriya ta Boko Haram da ISWAP. Akwai barazana tsaro da ke hitowa daga arewa maso yamma ta Najeriya tana shigowa Niger. Akwai barazana tsaro daga sauran kawayenta na IAS da kuma hawasu kasashe wanda ba na IAS ba. Kuma su ma wa'ancan kasashen na IAS kawai Mali akwai barazana tsaro daga cikin Malin zuwa wasu kasashe, daga Burkina Faso zuwa wasu kasashe musamman Benin da Togo da Cote d'Ivoire da Ghana. To ka gani wasu abubuwa ne wanda shi gungun ma na kasashen su ukun nan su kadai yayi kadan su magance shi tsakanin su da kasashen ECOWAS, sai an zamana tare kuma sai an cimma manufofi na bai daya.
Bankin Duniya da asusun IMF waɗanda a washegarin juyin mulkin 26 ga watan Yuli suka dakatar da ayyukan su a Niger sun dawo kasar da nufin dorawa daga inda suka tsaya. Yayin da kasashen gabashi suka dukufa da zawarcin lasisin haƙar ma'adanai da aka karɓe daga hannun wasu kamfanonin kasashen yammaci da ake zargi da gaza mutunta yarjejeniyoyin da suka saka hannu kansu a baya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Malam Suleiman Mumuni Barma. Masu aro kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari wato rahotonmu na gaba wanda zai kai mu giwar Afirka wato Najeriya, inda Majalisar Wakilan Ƙasar ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta dakatar da shugaban hukumar kula da man fetur ta Najeriya har sai an kammala binciken zarge-zargen da ake yi kan abin da ta kira kalamai marasa daɗi da za su iya kashe wa ƙasar kasuwa da shugaban hukumar ya yi kan Matatamat Dangote a 'yan kwanakin nan. Wakilin mu a Abuja Madina Dauda ta aika mana da wannan rahoton kamar yadda za ku ji shi.
Dan majalisa Esosa Iyawe ya jaddada cewa bincike ya zama dole domin an yi zargin hukumar kula da man fetur wato NMDPRA a ƙarƙashin shugabancin Malam Faruk Ahmad tana bada lasisi ga wasu 'yan kasuwa da ke shigo da gurɓataccen man diesel mai yawan gaske cikin ƙasar, wanda ake ganin yana ɗauke da sinadarin sulfur da ya wuce 1800 ppm da 2000 ppm. Iyawe ya ce irin wannan diesel yana haifar da babbar illa ga lafiya da gurɓata injinan motoci, kuma haka yana kawowa 'yan ƙasa hasarar kuɗi. Yawaye ya ce Faruk ya yi zargin cewa Matatar Man Dangote ita ce ke bada irin wannan man diesel, shi yasa majalisa za ta yi binciken kwakwaf domin gane gaskiya. Dan majalisa Sagir Ibrahim Koki ya yi ƙarin haske kan irin bincike da majalisar za ta yi.
Abubuwan da za mu binkita sun kai guda 30, to amma saboda wasu abubuwa da suke tasowa sati ɗaya biyu yanzu, mun yi matsaya akan mu fara duba zarge-zargen da suke fitowa tsakanin ma'aikatan da suke kula da harkar mai da kuma matatar tace mai ta Dangote cewa mansa bai zama standard ba saboda wasu result da suka samu. Shi kuma yana bayanin cewa ai mansa ma yafi wanda ake shigo da shi.
Sai dai sanata mai wakiltar jihar Nasarawa ta Yamma Ahmed Aliyu Wadada yana mai ra'ayin cewa
wato shi shugaban ma'aikatan man fetur da yayi wannan maganganu ma ya kamata a ce an kama shi. Don me bai yiwuwa maganan nan ta tafi yanda ta tafi haka har ta kare majalisa ba mu yi wani abu akai ba. Kasashe na neman Aliko Dangote sai mu nan za mu zo mu walakanta shi mu ci mutuncinsa mu gurgunta abin da yayi wanda za ta ingantar da arzikin kasa don wa'ansu suna nan suna ganin wannan abin za ta tare musu hanyoyin yanda suke danasha da harkan dukiyan ko arzikin kasa. In ba haka ba babu wata dalili. To idan za mu yi wa Aliko Dangote irin wannan a wannan kasa wa muke ji dan wani kasa zai saki jiki ya zo gaba gadi ba shakka ba tsoro ya ce zai sa dukiyansa a Najeriya.
Shi kanshi shugaban hukumar kula da man fetur Faruk Ahmed yayi bayani.
Ana ta rudani cewa a'a muna son mu kushe wa'ansu ma'aikatan kasa muna cewa a'a sai na waje wallahi ba gaskiya bane. Ko aka ba shugabanci saboda haka dole mu adalci. Saboda in ba mu adalci ba gobe mu za mu ansa. Saboda haka ayi hakuri jama'a amma a fahimce mu in mun ce duk a fara zuwa wajen mutum guda a saya yana da amfani saboda me muna taimakon jama'an mu amma akwai miskila. Miskila shine in wannan tunda bai fara gaba ɗaya ba in wani abu ya faru aka samu rashin mai layin mai mu za a cewa laifin mu ne.
An ba kwamitin majalisar wakilai da ya fara binciken zargin da aka yi kan batun shigo da gurbataccen diesel an ba wa kwamitin majalisar wakilai da ya fara binciken zargin makonni hudu ya kammala aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Masu sauraro yanzu kuma sai a ƙara gyara zama a sauraron shirinmu na gaba, shirin Nakasa da aka ce ba kasawa ba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Rashin samun aikin yi kai tsaye bayan kammala karatu na daga cikin abubuwan da aka gano cewa suna katse hanzarin iyaye akan maganar tura yara na kasassu makaranta.
Yan an ka koko ire-iren mu waɗanda ne karatu an ka ba su aiki an yi encouraging din waɗansu na baya kuma ba su yi karatu ba za su ga a mutum wanda yake da lalura ta musamman ya je ya yi karatu an ba shi aiki gwamnati ta kula da shi ko kuma ta koko wani kasuwanci ta ba shi a mu ba bari mu zo mu zama mu jajirce saboda mu samu mutum mu goals da muka bukata.
Hada yara masu tawaya da masu cikakkiyar lafiya a aji guda mataki ne na magance matsalar nuna wariya a tsakanin jama'a.
Muna son zuwa gaba wayangan makarantun ne wanda gare mu na bukata na musamman mu maida su kamar sai wanda addin lalura babba. Misali akwai wanda bai gani kuma kwakwalwar shi ba ta yi da kyawu. To kaga su irin wayanga sai da specialist karatun su yana son koya sosai.
Kamar yadda aka ji a makon jiya, shirin na ƙasa ya samu bakuncin wani matashi mai larurar gani da ke fafutukar ganin ya zama ɗaya daga cikin malaman jami'o'i a Najeriya. Rufa'i Lawal, mazaunin jihar Sokoto, wanda a halin yanzu karatunsa ya kai matakin jami'a, na fatan cimma wannan buri da nufin ganin shi ma al'umma ta amfana da shi, abinda kuma ka iya zama wani darasi ga 'yan baya. Saboda haka ya buƙaci hukumomin Najeriya su baiwa sha'anin ilimin na ƙasassu matsayin musamman a jerin ayyukan da suka sa gaba.
Gwargwado cikin 'yan uwanmu akwai waɗanda suke da harka da ilimi na zamani na ba kuma na addini, haka kuma akwai waɗanda suke zaune a gida. Ina son in ja hankalinsu su ce su zauna zaman gida su zaman mu mutane mabarata a cikin al'umma. A'a, kowa yana da tashin rawar gani da yake iya taka sai dai in ba a ba shi dama ba. Don fara ma misali gwargwado daga kaina, Allah ya kaddara ina da ilimi na addini gwargwado. Na yi primary, na yi secondary, har na je na yi NCE, sai Ushagari College of Education, kuma yanzu haka cikin iya Allah subhanahu wa ta'ala ina degree program shi Shagari University of Education.
Kasancewar baka gani shi kai ya kai ka samu kai karatu waye ne ya dau nauyin ka rika samu ka kai wannan matsayi ko mataki a karatu?
Gaskiya iyaye na gurgudu alhamdulillah sun shiga ciki da ma kuma waɗansu abokan arziki.
Kai su suke ta ba da kuɗi har ka samu ka gama makaranta zuwa yanzu?
Gaskiya suka jajirce suka yi tsaidan ganin cewa gaddan zama shanwawari in ya zama na banda wani bambanci da wani wanda za a ce mai nayi wanda aka gani din kaga ake inda sun banni nan zaune gida kaga da ba a san yadda zan zama kaga wata kilma in ji ina harka ta vegan haka wanda bai kamata ba wanda kuma duk wanda ya je a hanya yana roƙon naira 50 naira 100 duk wanda ya roƙo ya baka ɗan little money to kaga walakance yake ganin ka.
Rufai wannan yana nunawa cewa iyaye ne ba sa ba wa masu na ƙasa tallafi shi yasa ba sa yin karatu ko suke shiga bara?
A gaskiya wasu daga ciki iyaye ne ba sa bara amma kuma wasu daga ciki ka gane iyayen suna bara amma kuma babu abin zanda haka yanzu abin da aka karin ina ne kara ba gwamnati shawara gurgudu dai gwamnati tana da ra'ayi da mu tun farko da suka so in nuna gwamnati akwai ra'ayin waɗanda na yi aiki waɗanda na gama karatu amma kuma ba su da aiki to in an ka ɗauko ra'ayin mu waɗanda ne karatu an ka ba su aiki an yi encouraging din waɗansu na baya da ba su yi karatu ba za su ga a mutum wanda yake da lalura ta musamman ya je ya yi karatu an ba shi aiki gwamnati ta kula da shi ko kuma ta ɗauko wani kasuwanci ta ba shi a to mu ma me ya rage da gare mu mu ba bari mu zo mu zama mu jajirce saboda mu samu mutum mu goals da muka buƙata to ina da gwamnati kula da haƙoƙinmu na ganin cewa ilimi da kuma har kasuwanci.
To ko da yake zuwa makarantar boko a kasashen Afirka abu ne da galibin jama'a ke dauka a matsayin wata hanyar samun aikin yi, masana sha'anin ilimi na ganin ba haka abin yake ba, domin a cewar su iya rubutu da karatu musamman a wajen nakasassu wani babban ci gaba ne a wannan zamani da komai ya koma sai an yi amfani da na'urori. Musa Nasir, malami a wata makarantar masu bukata ta musamman a jamhuriyar Niger, na cewa suna ci gaba da jan hankula kan muhimmancin ilimi yayin da a ɗaya hannu suka fara tayar da mahukunta daga barci kan dokar da ta yi tanadin kason musamman wajen kasafta guraben ayyukan yi na gwamnati.
Muna son zuwa gaba wayanga makarantun ne wanda gare mu na bukata na musamman mu maida su kamar sai wanda adda lalura babba. Misali zaka iska da yawa akwai wanda bai gani kuma yana dan kama bai shi da kyawu koko kwakwalwar shi ba ta yi da kyawu to kaga duk irin wayanga sai da specialist karatunsu yana son koriya sosai to zuwa gaba shi na muku son mu gani irin wa'yanga ekol mu samu irin wanga yaran mu san rike su kuma ya zama santa wanda muna iya ba malamai duk na Niger in sun zo horo dan yaro ya samu education duk inda yake a cikin faɗin Niger kwa.
Akwai wasu bayanai da ke nuna wasu iyayen da ke da ƴaƴa na ƙasassu ba sa kula da karatun irin waɗannan yara saboda suna ganin da dama daga cikin nakasassu idan suka yi karatun ba sa samun aiki misali na gwamnati.
Lallai a da duk inda za a ɗauka kamar malamai to ana ba mu kashi 500 to sai dai daga bana nan ne da shekara uku ga abai sai zan ba hakan na ba amma authority na yanzu sun ɗauka muna alkawali lallai in za a ɗauka function public
ma'aikatar
gwamnati za su ɗaukan mutane ko ta na person and cafe za su hidu person and cafe su ba su shi tunda abin da ka ba mu wahala sai ka ga yanzu za a ɗauka kamar juji kwa goma to mu kuma an ce mu cikin 20 na muka da guda in kuma yau an kai konkur an ka ɗauki goma sai ka ga kuma nan da wata 6 a ce wani sabon konkur kuma za a ɗauka goma kaga sun tashi 20 me amma duka biyun sai a hana muna ko ta kin da person an diga bi tabbata na su uwaye za su lura sai su da kyawu dan yaro in bai makaranta ba to babu abin da iya yi ita ɗaya ta hayar za ta hidda ka kuma gaggace dole in kai makaranta sai ka samu aiki na gwamnati a kana ita kai da kanka ka gode kai ma kana iya bude entreprise kamar kowa tunda misali na ga da yawa wasu makahi kamar na Chadi da yawa sai kaga suna haraka communication haraka entreprise makaho na gashi ya bude entreprise gashi kuma ya ɗauki mutane wanda ba su da buƙatar musamman suna mai aiki mu kanmu muna iya bude kamfani namu na kanmu.
To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin Rufa'i Lawal, ɗaliban jami'a a jihar Sokoto, tarayyar Najeriya, da Musa Nasir, mai larurar gani da ke koyarwa a makarantar nakasassu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, sai wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Elikaya da producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madalla an gaida Malam Sule sai a kasance da mu mako mai zuwa kamar yadda ya faɗa domin jin wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba. To masu sauraron mu, lokaci ya da zamu bude muku layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan maudu'in mu na yau, wato yadda kuke kallon jayayyar da ake yi tsakanin matatar man Dangote da jami'an matatan man Najeriya kan sayan man daga cikin gida ko tsallakawa a siyo shi daga waje akan namba wato 2-9-6-8-6-5-0 kar a manta sai an danna alamar tarawa wato plus da kuma ɗaya, don haka muna sauraron ku. Zan sake maimaitawa batun da zamu yi magana a kai shi ne wato ya kuke kallon wato batun magana da ake yi akan kamfanin wato matatan man Dangote da jami'an gwamnatin Najeriya. Kuna ganin siyo man a cikin gida ko tsallaka a waje, wanne yake da tasiri? To madalla, gashi mun samu kira daga Kaduna, dawa muke tare.
Ina magana da Yakubu Dauci daga nan garin Kamuri Kullu zangon ka tare kai gamu.
To madalla, muna sauraron ka, menene ra'ayinka akan wannan maudu'i na yau?
Ai na shi ai ba ni ra'ayi hada fita da kace ana kawo ga wanda ya mana kokari kawo mana ba gida wanda bai kamata a ce an nuna masa hasada ba. Kuma mutumin da ya ci ra'ayin shi hasada ne. Dangote ba za ka yi kare Dangote ba sai dai Allah. Saboda kuma muna gudun a ba don mutanen kai domin mai inganta kasa.
To madalla muna godiya. To madalla muna godiya, bari mu je ga mutum na gaba.
Salamu alaikum.
Alaikum salam, da muke magana?
Kuna magana da Alhaji Yahaya Muhammad mai kinda mai kujerun karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To malam Alhaji Wada, barka da shigowa, muna sauraron ka, menene ra'ayinka akan batun namu na yau?
To gaskiya ra'ayina wannan abu ya nuna rashin kishi namu na 'yan arewa. Duba ɗan arewa ne ya kashe biliyoyin kuɗi ya matatan man fetur wanda babu irin shi a duniya, domin a samu sauƙi a Najeriya da ƙasashen Afirka. Amma 'yan arewa ne suka fara hutuwa suna kusuwa. Ya kamata wannan shugaban kula da harkokin man nan ya kamata ma a kore shi, bai san abin da yake yi ba. Na jirgi ya kawo sauƙin mai na gas domin talakawa fetur, kuma za a samu sauƙi sun fara kusuwa. Ya kamata a ɗauki mataki ma a kore su kawai.
To madalla, muna godiya da wannan ra'ayi naka da ka bayyana. Bari mu koma jihar Niger, dawa muke tare.
Ibrahim mai wankin hula a garin Gagode a Kimba, jihar Niger.
To malam Ibrahim mai wankin hula, barka da shigowa, muna sauraron ka.
Kuma sha Allah, ina godiya da fata alkhairi. To hakikanin gaskiya wannan al'amari da ke kasancewa tsakanin gwamnati da Aliko Dangote, to ba ainihin Aliko Dangote suke fada da shi ko kuma suke ma zagon kasa ba, a'a dukkanin mu dan 'yan Najeriya suke ma zagon kasa lungu da sako gabas da arewa, kudu da arewa ko kudu da yamma, domin saboda ya kamata a ce su ainihin kuma mun su sa kishin kasar su a gaba ba tare da ainihin son zuciya ko kuma son kai ba. Ya kasance mu ma mun zo mun fice a duniya ta bangaren samun sauƙin rayuwa, amma ya kasance su shugabannin mu sun riga sun sa bakin ciki akan mu talakawan Najeriya, ba sa son mu samu sauki. To ya kamata su kara sun tara gaba da al'amuran ke kasancewa a duniya. Ibrahim wanki wani a garin mai goda kin jihar Niger.
To madalla malam Ibrahim, a huta lafiya. Yanzu kuma muna jihar Taraba, har yanzu a Najeriya, da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam, barka da shigowa.
Madalla, kuna magana da Alhaji Uba Tawakkali daga karamar hukumar Idi jihar Taraba.
To Alhaji Uba, kai ne mutum na ƙarshe da zamu samu damar ɗauka, muna sauraron ka.
Masha Allah, na gode wannan dama da kuka bani. Ra'ayina a wannan guri shine, wato a takaice ta gwamnatin Najeriya fa ba wai tana kaunan talaka bane. A wannan abubuwa da yake fara gadan-gadan ta fito ta nuna ita ba tausayin talaka take yi ba. Ga wanda ya fito ya nuna zai dan taimaki talaka ya kawo wannan wa samu sauki, sun ce babu hali. To me suke nufi? Wato su ba za su taimaki mutane ba, ba za su bane taimako ba, haka za mu kare rayuwarmu? Talaka bai da 'yanci a Najeriya kenan. So don Allah gwamnati in dai tana da domin talaka ne ta rinka tausaya ma talaka a wannan lafiya in kuma wannan talaka take take yawa to shin kenan ba ta da
to madalla muna godiya malam uba daga Taraba a Najeriya wanda da kai ne muka dauki mutun na karshe masu aro mun ya godiya da ra'ayinku da kuka bayyana akan wannan maudu'i namu na yau yanzu kuma to madalla anan muka zo ga gabata karshe wato labarai a takaice
Daruruwan magoya bayan Palestinawa masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da yaƙi sun yi cinkus daura da harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka na Capitol a yau Laraba.